baya ga aren gizon ƙuri'u da kuma magudan zabe babban batun da jam'iyyar PDP ta fake da shi wajen kalubalantar zaben gwamna da mataimakin shi shine batun takardar shaidar kammala karatu na mataimakin gwamna Umar Abubakar Tafida. Jam'iyyar PDP ta kalubalanci cewa mataimakin gwamna bai kammala makarantar sakandaren Sultan Abubakar ba da ke Sokoto da yace ya kammala, kuma lauyoyin jam'iyyar sun ce sun gabatar da hujjojinsu akan abin da suke zargi. A ƙarshe dai kotun mai alƙalai uku ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Ekpem Opeofen ta zartar da hukunci na bai ɗaya na yin watsi da ƙarar da jam'iyyar PDP ta shigar a gabanta. Barista Nura Bello yana daga cikin lauyoyin jam'iyyar PDP da suka ce sun gabatar da gamsassun hujjoji a gaban kotun.
Bisa ga abubuwan da suka faru gaban kotu, ita kotu ta faɗi na ta fahimta da kuma abubuwan da suka ta gani a gabanta na hujjoji, inda ta nuna da cewa bata gamsu da hujjojin da su masu ƙara suka gabatar ba, bisa ga shaidudduka da kuma takardun da aka kawo, inda ta nuna da cewa duk da yake akwai kurakuran, amma dai kurakuran ba su da ƙarfi ko ba su da nauyin da zai iya sa a ce a taɓa wannan zaben. Don haka sun tabbatar da zaben da aka yi na shi Nasiru Idris a matsayin gwamnan jihar Kebbi. Amma dai bisa ga abin da muka gani, za mu koma mu faɗa musu waɗanda suka samu wannan aikin, wato masu ƙara kenan, mu faɗa musu da cewa ga abin da muka sauraro da kuma fahimtar kotu da kuma irin nata abin da ta gani a gabanta ya gabata ta yi hukunci a kai.
Lawyer APC Abdullahi Yahaya SAN ya ce dama masu shigar da ƙara ba su da gamsassun hujjoji, don haka abin da kotu ta yi shine daidai.
Tun da farko dama mun tabbatar da cewa akasarin abubuwan nan ba hujjoji a kai, amma kamar yadda aka saba shi dama dole ne duk mutumin da ya ce an masa duka kuma yana so ya kuka, dole ne a kyale shi ya kuka. Kaga su sun yi ikirarin cewa ga abin da aka yi musu, suna da yancin su zo kotu, sun zo kotu sun kawo hujjojinsu, kotu ta tabbata cewa hujjojin nan ba su gamsar da ita ba, ta yanke hukunci. Duk wanda bai gamsu ba yana da daman ya ƙara gaba.
Na yi ƙoƙarin jin ta bakin jagororin jam'iyyar PDP ko ɗan takarar gwamnan na jam'iyyar PDP domin jan matsayarsu akan wannan hukunci, na kuma samu kakakin jam'iyyar Garba Liman wanda ya ce ba su gamsu da wannan hukuncin da kotu ta yi ba.
Insha Allah za mu je apel.
Kina ba ku gamsu da wannan hukuncin da aka yi ba yanzu?
Wannan hukuncin gaskiya ba mu ba ma hukunci an kai ba, ai ganin dama na an kai son kai ne kawai. To yaushe mutumin da aka same shi bai je makaranta ba, ko ya je makaranta ba ta shige shi ba, babu shaidan takarda ko gama sakandare, ya zo ya yi takarar gwamna kuma an zo an yi bincike an tabbatar da lalura ga haka, na kuma shi a ce an bar shi ya ci gaba da zama mataimakin gwamnan jihar.
Ita kotun ta ce a ya gabatar da takardar testimonial na cewa ya halarci wannan makarantar.
Ya halarci makaranta amma bai kammala ta ba.
Dama masu shiri akan lamuran yau da kullum na ɗora alhakin tankiyar da ake samu a wurin zaɓuka har zuwa kotuna akan su kansu 'yan siyasar. Yanzu dai a iya cewa ba a san macito ba sai miya ta ƙare, domin jam'iyyar ta PDP ta ce za ta je kotun ɗaukaka ƙara in ma ta kama har kotun ƙoli, ko da za ta samu galaba ga ƙorafe-ƙorafenta lokaci ne kawai zai tabbatar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.